Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalul da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim ka almasihi garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 29 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin bayani kan mahajjatan Najeriya din nan da ƙasar Saudiya ta basu diyya saboda cin zarafinsu da jami'an tsaron ƙasar suka yi. Za kuma a ji cewa banafa layya sai wani da wani.
Can wani gu an ce 75 rago guda, wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma 35, shanin kuma ba sa tabuwa 100 da dauri.
To Allah shi kyauta, za kuma a ji cewa a yayin da miyagu ke ci gaba da amfani da takin zamani wajen hada bama-bamai, hukumar kwastam ta Najeriya ta bankaɗo buhuna 900 na wani irin takin zamani mai saurin ƙona ciyawa.
Mun fara ganin illar sattun lokacin da muke kokarin mu sa cikin sutuna mu, saboda nan bakin sodin mu akwai ciyawa, sai ya zama to buhu ɗaya sai ya fashi. Wanda ya zo akan ciyawar nan bayan kwana uku sai ya zo ya ƙona ciyawar, sai muka gane cewa wannan takin zamani ba mu san abin da za a je a yi da shi ba.
To kamar kowace ranar Talata kuma Sulaiman Muna Barma na tafa ta sharhin jaridun jamhuriyar Niger, akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Da sanyin safe yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya gita sararin samaniyar ƙasar Japan, abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da ƙasar Koriya ta Kudu. Minti 10 da harba wannan makamin yana gittawa ta sararin samaniyar ƙasar Japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin Hokkaido na ƙasar Japan, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta faɗa. Sai dai harba wannan makamin bai zame kowace irin barazana ba ga kasashen arewacin Amurka, kamar yadda sojojin Amurka suka faɗa.
Har zuwa safiyar yau din nan ana ci gaba da ruwa kamar da bakin ƙwarya a kudu maso yammacin Texas, inda wannan mahaukaciyar guguwar da ake kira Harvey ta yi mummunar ɓarna ta haifar da ambaliya ga ɗaya daga cikin biranen Amurka mafiya girma. Sai dai kuma hukumar kula da yanayi na fatan ganin cewa guguwar ta ragu da kashi 25 zuwa 50 na ma'aunin ruwa kafin daga bisani guguwar da ta kawo ƙarshe zuwa ranar Alhamis. Yanzu haka sama da kashi 90 cikin 100 ne na ma'aunin santimita na ruwa ya zubo a wasu sassan jihar Texas, ciki ko har da birnin Houston.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar Texas tare da haifar da mummunan illa da ke ƙara bazuwa, amma abin mamaki shi ne ba a samu yawan mace-mace ba, kawo yanzu dai mutane 5 suka mutu, sai dai ba mamaki a samu ƙari da zarar mahukuntan ƙasan suka samu damar kaiwa ga dukkan sassan da wannan bala'i ya gitta. Wannan guguwa da aka laƙa wa suna Harvey ana iya cewa ita ce mafi muni da aka taɓa samu a tarihin Amurka, domin ko ta yi tumbuɗin ruwa sama da galan na ruwa da ya kai triliyan sama da ɗaya a birnin Texas, sai dai kuma shi ne mafi ƙarancin da aka samu hasarar rayuka. Sai dai kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin ƙasa ke cewa a shekarar 1990 da aka samu irin wannan mahaukaciyar guguwa a Galveston da ke jihar ta Texas ɗin, mutane sama 8,000 ne suka mutu, wasu ma cewa suka yi adadin ya kai 12,000. Haka ma a shekarar 1928 irin wannan guguwar ta halaka mutane a kudu maso gabashin jihar Florida da yawansu ya kai 2,500. Ita ma Katrina da aka yi baya-bayan nan ta halaka mutane 1,200 kuma ta lalata kusan daukacin birnin New Orleans, wannan ko ya faru ne a shekarar 2005. Haka ma a shekarar 1893 an yi ire-iren waɗannan mahaukatan guguwar da ba a baiwa suna ba, kuma suka yi illa ƙwarai da gaske, domin ko ɗaya da gaskensu ya laƙume rayukan mutanen da yawansu ya kai 1,100 zuwa 1,400 a Louisiana. Ita ko ɗayan da ta faru a Georgia da kuma South Carolina ta kashe mutane da yawa sai kai 1,000 zuwa 2,000 kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin kasa ke cewa. Sai dai yayin da ake danganta wannan mahaukaciyar guguwa da yawan ambaliyan da ke faruwa a gabar teku, haka kuma yawan mutane a gabar teku na cikin abin da ke haddasa hakan. Hukumar ta ce wato guguwar Katrina ita ce mafi muni da nan kusa-kusa da aka taba samu.
Ga dukkan alamun kasar Pakistan na neman ta dauki tsatsauran matsaya akan dabarun Amurka a Afghanistan a yakin wato da yankin kudancin Asia da shugaba Donald Trump ya bada sanarwar su kwanan nan. Sai dai kuma a gefe guda jami'an kasar sun yi watsi da zargin cewa Pakistan din na neman ta dauki matakin da ka iya kawo wa kasar da kuma Amurka sabani, yayin da ake ba da sanarwar manufa ko kuma matakin da aka dade ana jiran za a ji wato wanda zai dauka a cikin satin nan da ya gabata. Shugaba Donald Trump ya ciciki kasar Pakistan yana cewa ita ce ke mara wa ƴan ta'adda baya, musamman ma waɗanda sojojin Amurka ke kokarin ganin ta kakkabe su a Afghanistan. Sai dai shugabannin kasar ta Pakistan sun mayar da martani da cewa Amurka na kokari ne kawai ta laɓe da guzuma ta harbi karsana wajen amfani da kasar a matsayin dalilin da ya sa Amurkar ta gaza cin ƙarfin yakin duk wadda ta yi shekaru 16 a cikin kasar ta Afghanistan.
Ɗaruruwan shugabannin addinin Krista ne suka yi maci a jiya Litinin a nan Washington DC domin tunawa da tsohon ɗan fafutukan kare haƙƙin bakar fata nan Martin Luther King Jr., musamman akan jawabin nan nasa da ya taɓa yi inda yake kira da a kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata bayan wani faɗa da aka yi mai alaƙa da wannan kira nasa. Babban ɗan marigayin mai suna Martin Luther King na uku ya bi sahun masu zanga-zangar lumanar jiya Litinin tare da Reverend Al Sharpton da sauran wasu shugabannin addinin Krista daga ɗariƙu daban-daban. Sun yi maci ne akan hanyar da 'yan hankoran kare haƙƙin tsiraru suka bi shekaru 54 da suka gabata a wata sanarwar da ƙungiyar National Action Network ta Al Sharpton ta gabatar jiya Litinin. Ta ce ba wai ta damu kawai bane da rashin shugabancin da ba a da shi a fadar White House, a'a har ma da shirin da mutane suka yi wanda ya kamata su yi magana suka ƙi yin. Wannan zanga-zangan dai ya biyo bayan faɗa da aka yi ne tsakanin masu nuna ƙyamar baƙaƙe da kuma masu sukan masu wannan ra'ayi wanda ya haifar da faɗa a Charlottesville da ke cikin jihar Virginia, inda har wani ya yi kukan kura ya afka cikin taron mutane, kuma hakan ya dalilin mutuwar wata mata kana wasu 20 suka samu rauni iri daban-daban.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, kasar Saudiya ta biya diyyar riyal 20,000 ga wasu mahajjatan jihar Nasarawa waɗanda wasu jami'an kasar suka ci wa mutunci. To wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya da ke kasar Saudiya a halin yanzu ya yi hira da sakataren hukumar alhazan Najeriya Dr. Bello Muhammad Tambuwal kan wannan batun, inda ya yi ƙarin haske kamar haka.
Bisa gaskiya akwai wani jirgin alhazai da ya zo daga jihar Nasarawa, akwai kuma daga cikinsu wasu alhazan Fulani wanda bayan sun hito daga wurin bincike na a jami'an shige da fice suka zo wajen jami'ai masu bincike suka yi so su bincike su, amma su alhazan ba su gane abin da ake nufi ba. Su ba su jin larabci kuma su ma ba su jin yaren waɗancan. To kuma su ma waɗannan Fulani da ganin su ba mutane waɗanda yake sun saba da tafiye-tafiye ba, ko sun san ƙa'idodi ko kuma abubuwan da ya kamata a yi idan an je wata ƙasa. To maimakon su waɗannan jami'an na Saudi su tsaya su yi musu bayani, kawai sai ɗaya daga cikinsu ya cafke wannan ɗaya daga cikin Bafulatani ɗin, kawai sai daga nan ya sa shi ɗaki ya je ya cafko ɗayan ya zo, suka zo suka yi musu duka har jini ya fita a jikinsu. To ganin haka da muka je na samu labari sai na je can wajen inda abin ya faru. Da na zo na ga yanayinsu kawai sai gaskiya na harzuka sosai. Sai muka je kuma ma'aikatar haji muka yi magana da shugabanninsu cewa wannan abin da aka yi fa cin mutunci ne, kuma na gaya musu cewa waɗannan alhazan maza-maza su sa a kai su asibiti, in ba haka ba za mu ƙara su saboda an ci zarafinsu. An yi musu duka kuma an bincike su kuma ba wani abu wanda aka samu. Alhali akwai jami'an tsaro wanda za su iya zuwa ko da akwai rashin fahimta na yare za a iya zuwa a nemi wanda za su yi musu fassara. To daga nan kuma muka kira jami'an 'yan sanda, daga nan al'amari ya je har wajen ofishin gwamnan Madina. Lokacin da su gwamnan Madina suka ga wannan takarda da hotunan waɗannan alhazan cikin yanayin da suke ciki, gaskiya rayukansu ya ɓaci sosai. Saboda haka suka kira mu jami'an hukumar alhazai ta ƙasa da muke nan Madina, da mai girma ambasada na Najeriya wanda yake yana wajen lokacin, sai muka je tare da shi muka yi taro, muka kuma dawo muka yi bibiya abubuwan da suka faru. Saboda haka aka kuma ɗauki report aka kai musu. Daga baya shi mataimakin gwamna na Madina gaskiya jikin shi ya yi sanyi, har ya so ya zo ya ga shi wanda aka ji masa ciwo. Kuma a hakika ya samu zuwa ya zo gidan alhazai a hotel ɗinsu, ya duba su kuma ya ba da haƙuri, ya kuma ƙaddamar da hanzari na hukuma Saudiya, kuma ya ƙara ba da hanzari, kuma ya alƙawalin cewa waɗannan da suka yi musu haka za a hukunta su. Bayan an hukunta su kuma za su ɗauki matakai su tabbatar da cewa irin wannan cin mutuncin bai ƙara faruwa ba. Daga baya suka roƙi gafara, mai girma ambasada ɗinmu ya yi magana da su, suka kuma roƙi alhazan gafara. Alhazan kuma suka ce sun yi haƙuri, saboda su sun zo aikin hajji ne, kuma sun yahi. Waɗannan mutanen suka kawo ɗan kyauta na riyal 5,500 suka ba alhazan nan guda biyu, suka ce suka ba su haƙuri, suka ƙara ba su haƙuri. Ga kuma ziyarar da shi mataimakin gwamna ya kawo, daga nan kuma magana ashe bata mutu ba. Magana ta kai har ga mai girma kusan shugaban ƙasa a Riyadh. Daga can suka sake aiko wani kwamiti, shi ma kwamitin ya zo aka sake ɗauko waɗannan jami'an, suka ce a je a kai su asibiti a duba lafiyarsu, in akwai rashin lafiya a jikinsu a je a ba su magani sai sun warke. Alhamdulillah, ko da aka zo aka duba su aka samu sun samu lafiya, su ma suka ƙara musu wata kyauta ta riyal 5,500, wato kowane ɗaya daga cikinsu ya samu riyal 10,000. Kuma suka ƙara ba da haƙuri, suka ƙara kuma yanka hanzari, suka tabbatar mana cewa aka kuma kawo su waɗannan da suka yi ma wannan alhazan duka, aka tilasta musu ka roƙe su gafara. Kuma daga nan hukuma Saudiya ta ce za ta ɗauki mataki na hukunta waɗannan jami'an, kuma za su hukunta su ta yadda ba wani jami'i wanda ke aiki a hilin jirgin sama, ko na Madina, ko na Jidda, ko na ina, wannan zai zama darasi gare su, ba za su sake cin zarafin wani alhaji ba.
To, a gaida Nasiru da wannan muhimmin rahoto. Kafin mu ci gaba, sai a ɗan girgije da wannan.
ne umma wata di dengere bangara kauri a te papo munyanda kido diraka mi le umma la di do mama tori girema.
To jabama yanzu kuma bari mu kada iko inda hukumar Kwastam ta Najeriya ta kama buhuna wajen 900 na wani mummunan takin zamani. Babangida Jibrin gare ka.
Babban controller mai kula da rundunar ta shiyar Seme Alhaji Muhammad Aliyu Alhaji shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai da ya gudanar. Kama buhunan takin zamanin wanda kuma ake kyauta zaton wa'adin su ya riga ya kare ya biyo bayan tashi tsaye ne da jami'an rundunar suka yi na ganin sun aiwatar da dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da duk wasu kayayyaki da aka hana shigo da su cikin gida Najeriya musamman ma dai ta kan iyakokin Najeriya wato ta ƙasa.
Gaskiya wannan takin zamanin da muka an shigo da shi daga wajen Benin aka shigo da shi aka tara shi a nan kusa ga boda. To da muka ji labari sai muka je muka duba muka kuma kokari muka faso shi wajen buhu 900 ne. Muka zo muka duba sai muka cewa wannan takin ya zo daga ƙasa Belarus kuma an yi shi shekara 2012 amma zai daina aiki 2015. Mun fara ganin illar sa tun lokacin da muke kokarin mu sa cikin stona mu saboda nan bakin stona din mu akwai ciyawa sai ya zama to buhu ɗaya sai ya fashe ciyawan da wanda ya zo akan ciyawan nan bayan kwana uku da ya zo ya kona ciyawar sai muka gane cewa to wannan takin zamani ba mu san abin da za a je a yi da shi ba don tun ana ya fara nuna cewa kaman wani kane ka san tuga da takin zamani yanzu sai in kana da izini shine ana ce mashi end user certificate kamar yadda zaka shigo da mota mai sulke sai ka samu izini daga shi NSA saboda ba saniyar ka ba gona zaka amfani da shi ko zaka hada wani bomb ne.
To anya wannan mataki da rundunar take dauka yanzu bai rage irin kudaden shigan da take samu ba. Ga dai controller Muhammad Aliyu Alhaji
zance mun samu ci gaba kuma dan ci samu ci ka na ci baya kadan. Dalili shine na farko yawancin kudin haraji da muke samu mukan same shi ne a hanyar motoci ta kumbu dake shigowa sai gwamnati sai ta kawo dokoki na mota ta kumba za ta bi ta boda ba sai dai ta zo ta hanyar ruwa saboda haka wannan ya dan kawo mana ci baya ga kudin haraji da muke tarawa amma duk da haka muna samun kayayyaki dake zuwa ta manyan motoci a wannan watan ma ina ganin zamu kai kusan miliyan 600
yanzu dai rundunar custom ta Najeriya cewar controller Muhammad Ali ta dukufa wajen hada kai da takurorinta na makwabtan kasashe ta ganin yadda za a bullowa lamarin dakile matsalar smoga da ka iya yin illa ga tattalin arzikin kasashen juna bayan kama buhunan takin zamani da aka haramta shigowa da su ta kan iyakokin Najeriya har ila yau rundunar ta custom ta kama motoci da kuma buhunan shinkafa da dama da kudin su ya kai na miliyoyin naira wanda kuma yake zama tamkar hasara ne na kudaden shiga ga gwamnatin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida. To daga Lagos kuma bari mu kada Abuja inda wani bincike ya nuna cewa bana layyafa sai wani da wani. Salishu Ashaka gare ka.
A galibin kasuwannin da na ziyarta na sayar da dabbobi akwai karancin masu siyan dabbobin domin yin layya. Jama'a na kokawa kan karancin kuɗi a hannun jama'a abinda ka iya shafar yin layyar a wannan shekara. Na yake cibus da wani magidanci Malam Bashir wanda yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da na gani a kasuwar inda ya shaida min cewa farashin dabbobin sun yi tashin goron zabi. Sai dai abun tambaya a nan shine abun layyan yayi tsadar gaske gashi babu kuɗi a hannun jama'a ko ya lamarin zai kasance ga abun da Malam Bashir ke cewa
ba ina ta duba aune tukunna can wani gu an ce 75 rago guda wani gu kuma wani dan cilo kowa aka kawo daga can aka ce shi kuma 35 shanin kuma ba sa tabuwa 100 da dauri abun da yayi to ma ga yadda zamu
irin wannan lokaci shine lokacin da masu sayar da dabbobin ke cin karansu ba babbaka inda za a iya cewa kakar su ci sai dai koya ya kasuwar bana take kawo yanzu bisa al'akari da karancin kudade da jama'a ke kuka da shi. Malam Hassan na ɗaya daga cikin masu sayar da dabbobin ya ƙara min haske kan yadda kasuwar take
a yanzu muna da 60,000 muna da 50,045 a yanzu ana
amma ya kake kwatanta cinikin da bara
baran fara akwai kuɗi garin sun ce yanzu kuɗi babu saboda haka su ma suka dan rike jikinsu dole mu wa kayan musufa yanda za mu samu mu rike kuɗi abinda ya samu rabanmu mu tafi gida kawai.
Al'ummar musulmi a duniya da na martaba wannan sallah da yin layya sai dai karancin kuɗaɗe da kuma tsadar dabbobi ka iya rage yawan masu yin layyan. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale, yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Niger inda Sulaimun Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar.
Da jaridar Le Matinal za mu fara sharhin jaridun na wannan mako, wacce babban labarin ta ke cewa ƙasashen Libya da Niger na huskantar tuhuma dangane da halin da aka jefa Sadika Dafi, wanda Niger ta ba mafakar siyasa wata guda bayan kwaduwar gwamnatin mahaifinsa Muhammad Gaddafi, sai dai aka waye gari gwamnatin Niger ta tusakeyarsa zuwa Libya. Jaridar ta ce a wata hira da ta yi a baya-bayan nan da wata kafar talabijin ɗin ƙasar Libya, lauya mai kare Sadika Dafi ta sanar da shigar da ƙarar Niger da Libya a gaban kotun Tripoli, saboda a cewarta akan biliyan 2,400 na sefa gwamnatin Niger ta damƙa Sadika Dafi a hannun gwamnatin Ali Zeidan. Jaridar La Nation ta ruwaito cewa mutane kimanin 50 sun samu horo akan dubarun cire tunanin zuwa cirani daga zuciyar matasan da ke ƙoƙarin ƙetarawa Turai ta ɓarauniyar hanya. Jaridar ta ƙara da cewa wata ƙungiya ce ta taso ta kanasu daga Turai domin horar da matasan Agadez akan wannan batu, kasancewar yankin na ɗaya daga cikin yankunan da baƙin haure 'yan Afirka suka fi ratsawa akan hanyar su ta zuwa Turai, duk kuwa da irin matsalolin da ake huskanta kafin a ƙetare hamada da kogin Mediterane zuwa shimgen wayar ƙasar Morocco baya ga kuncin rayuwar da ke jiransu a Turai. Jaridar Le Sens de l'Histoire da ke labari akan rasuwar shugaban majalisar dokokin ƙasar Burkina Faso Salif Diallo da aka yi wa jana'iza a makon jiya bayan da ya rasu a birnin Paris na kasar Faransa, ta bayyana wannan mutuwa a matsayin wani babban rashi ga yankin Afirka ta yamma. A wasu bayanan da ta zo da su a cigaban wannan labari, jaridar ta ce akwai waɗanda ke shakku a kan wannan mutuwa ta Salif Diallo za ta yi hallakar da shi aka yi domin sautari ya sha nuna adawarsa ga dukkan wani yunkurin almandahanar dukiyar kasar Burkina Faso, in ji Le Sens de l'Histoire. Jaridar Le Courrier ta aza ayar tambaya tana mai cewa shugaba Isuhu ina aka shiga da miliyan 200,000 na sefa na harkallar uranium gate. Jaridar na mai cewa shugaban ba komai yasa ta yi masa wannan tambaya ba, face tana son ta tunatar da shi a kai domin kundin tsarin mulkin ƙasa ya ɗora wa shugaban ƙasar Niger nauyin bin diddigin dukkan wata harakar da ake ganin alamar hazo a tare da ita, ta yadda zai ba miliyoyin 'yan ƙasar damar sanin abin da ke faruwa, in ji Le Courrier. Mu rufe sharhin da jaridar Le Horizon wacce ta rawaito labarin wani abin da ya faru tsakanin wani mutum da babban amininsa. Jaridar ta rufe sunayen waɗannan mutane saboda dalilai na tsarin aiki. To amma da alama akwai cin amana da koyon darasi daga wannan labari, domin wannan mutum ya yi ta zuga aminin nasa har sai da ya ga ya shawo kansa don ya saki matarsa, sannan ya kewaya ya aure wannan mata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Niger, tarayyar Najeriya. A gaskiyar al'amari, mu al'ummar Najeriya abin da muke jira kurin mu ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa majalisar ministocinsa garan Bauchi. Wannan shi ne abin da yake damun al'ummar Najeriya a halin yanzu. Kurin mu ga shugaba Muhammadu Buhari ya kirkire su, ya tsohar da su a ƙasa, a nan hankalinmu bai kwanta. Don a Najeriya da farko ba wanda yake kawo shugaba Muhammadu Buhari cikas a gwamnatinsa, kamar majalisar ministocinsa. Ya kamata ya ɗau matakin gaggawa a kansu. Tunda ya samu lafiya, ya dawo, muna masa addu'a, wannan buƙatar tamu ya biya mana kafin ya biya mana wasu buƙatun. Assalamu alaikum. Sunana Babba Haruna Bajoga, ɗalibi a makarantar ADZ College of Education Bajoga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina jajantawa al'ummar jamhuriyar Niger a bisa ibtila'in mummunan ambaliyar da ya yi sanadiyyar ƙauracewa mutane fiye da 60,000 mahallansu.
muna fata Allah ya kawo musu sauki, muna fata gwamnatin kasar za ta tashi haikan domin ganin cewa an jara magudanar ruwa, haka su ma al'ummar kasar kada su nade hannayensu, ya kamata su tashi wajen yin ayyukan gayya domin kare saki afkuwar irin hakan a nan gaba.
Mai magana Musa Jihu Yunusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga masu haddasa fitina tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Osibanjo. A gaskiyar al'amari wannan al'amari na ku bai dace ba. Ya za ku yi kuce shugaba Muhammadu Buhari ya mai da jifani yan ware? Wannan ba magana ba ne. Kun yi kun gagara, kun yi abin naku ya kiye cimma, yanzu kuma kun koma tsakanin shi da shugaban ƙasa don ku haddasa wani sabon fitina. Wallahi Allah ne ya ga dama ya haɗa hankalinsu, don haka gwanda ku bar wa Ubangiji ikonsa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe na jihar Adamawa, Najeriya. Maganan Nnamdi Kanu da maganansa na Biafra ni ban ga laifinsa ba, domin manyan ƙasar nan, ƴan siyasan ƙasar nan, su suka koya wa kowane yanki a ƙasar nan in yana son shugabanci ya tada hayaniya, ya yi kone-kone, ya yi kashe-kashe, sa'annan a biya shi da shugabanci. Haka ƙungiyar Afenifere ta Yarbawa ta yi, su ma ƴan Niger Delta haka suka yi, daga ƙarshe aka biya su da shugabanci. To haka su ma su Inyamirai Ibo, ku gaya musu mana za ku ba shi shugabanci 2019 ku gani in ba su yi shiru ba. Shugabanci suke nema, saboda haka manyan ƙasar nan, ko kuka ruguza ƙasar nan, ko kuka shuka rikici a ƙasar nan, a bar ƙuri'a ta yi aikin ta dimokuraɗiyya kenan. Majority carry the vote, inji Bature.
To yanzu kuma ga Ladan Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Da sanyin safiyar yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har gita sararin samaniyar ƙasar Japan, abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da ƙasar Koriya ta Kudu. Minti 10 da harba wannan makamin yana gittawa sararin samaniyar ƙasar Japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin Hokkaido na ƙasar Japan ɗin. Har ya zuwa safiyar yau ana ci gaba da ruwa kamar da bakin ƙwarya a kudu maso yammacin Texas, inda mahaukaciyar guguwar nan da aka kira Harvey ta yi mummunar ɓannan da ya haifar da ambaliya ga ɗaya daga cikin biranen da suka fi girma a nan Amurka. Sai dai hukumar kula da yanayi na fatar ganin cewa guguwar ta ragu da kashi 25 zuwa 50 na ma'aunin ruwa kafin ranar Alhamis a kawo ƙarshen wannan iftila'in. Yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar Texas tare da haifar da mummunan illa da ke ƙara bazuwa, amma abin mamaki shi ne ba a samu yawan mace-mace ba.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Maladin Ibrahim Aiwa da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyarmu ta wannan lokacin Malama Zainab Abdulrahman, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.